الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dukkan danye yabo da godiya sabata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka, a wannan gari mai albarka, garin jama'are a jihar Bauchi, Nigeria. A yau kwanan wata 6 ga watan Shawwal shekara ta 1443 hijiriya, wanda ya dace da 7 ga watan Mayu shekara ta 2022 a lissafin yan albashi. Da sunan Allah da ikon Allah da rahamar Allah da jin kayinsa, muke fara gabatar da wannan wato fadakarwa ko wannan nasiha ga yan uwa musulmi na wannan jiha gaba daya, jihar Bauchi da kuma wannan gari na jama'are local government, a wannan lokaci mai albarka. Abinda aka dora mun nauyi ne magana a kansa shine bayani dangane da hakkokin talakawa akan shuwagabannin su da kuma hakkokin shuwagabanni akan talakawan su. Wannan shine abin da zamu tattauna insha Allah tabaraka wa ta'ala. Yan uwa musulmi, addinin musulunci addini ne wanda yake shefu kowane addini zuwa da tsari mai kyau. Duk wani addini, duk wata aqida, duk wata al'umma da take tutiyar ko take ji da cewa tana da wani littafi ko tana da wani abun dogaro da ta dogara da shi wajen samar wa mutane tsari na rayuwa, ingantacciyar rayuwa, to babu ya addinin musulunci. Don haka shi an-nizamul islami, tsari na musulunci, tsari ne wasatun baina tanzim, a tsakani yake tsakanin dukkan wani tsari da ka sani. Addinin musulunci ya yi bayani dangane da haƙƙi na wanda yake shugabantanka, jagoranka, musamman a irin wannan lokaci yanzu da ake jajiberin zaɓe, don ka san waye kamata ka zaɓa, kuma shi wanda za a zaɓa ya san menene haƙƙin mabiyansa a kansa. Amma ni a bayani na zan yi bayani ne a bisa tsari na musulunci, ma'ana abinda addinin musulunci ya tanadar ya ce shugaba ya yi wa mabiyansa, ba wai tsari na turawa ba. Saboda mun haɗu a nan ne don saboda bayani akan tsarin musulunci. Idan dalili ya kama, za mu iya buga misali dangane da hatta a tsarin turawa ɗin menene ya zama wajibi ga shuwagabanninmu kuma jagororinmu su yi mana, sannan meye kuma su haƙƙinsu a kanmu mu mabiya. Addinin musulunci tsari ne da ya kawo tsari, a ya kawo bayani dangane da haƙƙin su mabiya, musamman a yi musu adalci, al'adlu wal qist, adalci. Sannan addini ne wanda ya bayani akan haƙƙi da kuma zaman lafiya da kuma yin da'a da biyayya ta hanyar da ta dace a shari'a. Sannan manhaji ne ko tsarin musulunci, tsari ne da shugabanci na musulunci, tsari ne da ya ginu akan shura, idan an ce shura wato ba mutum ɗaya ne kawai zai rufe ido yi ta jefa mutane inda ya so ko inda ya ga dama ba a tsari ne wanda yake dole ne shugaba ya zama yana da abokanan shawara a cikin mulkinsa abokanan shawara a cikin gudanarwarsa ba wai mutum ya shiga daki ya rufe kawai abin da ya ga dama yake so a yi zai gaya mutane ba in dai a musulunci ne a'a dan qur'ani ma cewa wa amruhum shura bainahum sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƴan majalisarsa da yake zama da su wajen tattaunawa akan fidda mafita ga al'umma gabaki daya kenan al-malhaju ash-shuri al-mutakamil kenan ake cewa wanda tsarin musulunci ya fi tsarin demokradiya tsarin demokradiya tsari ne na dan adam tsarin demokradiya tsari ne da yake cike da kurakurai yake cike da san zuciya yake cike da injustice and selfishness duka akwai wannan kowa ya sani saboda me yasa saboda tsari ne tunani ne na dan adam amma tsarin shugabancin musulunci a shi tsari ne wanda yake ya girma dukkan wani tsari sai dai kawai a ki ai aiki da shi ko a kyamace shi saboda wani ra'ayi ko kuma goyen bayan yahudawa ko kafirai amma tsarin musulunci shine wanda yake tsarin da ya haƙƙiƙa al-manafi' lil ibadi wal bilad yana tabbatar da amfani da ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma gabaki daya kuma ba'idun ni anil ittirabati wal fawda tsarin musulunci babu hayaniya babu kone-kone babu zanga-zanga babu kashe-kashe babu zubar da jini babu handama babu satar ƙura'a babu ainihin wato fujirin babu raba wa mutane kuɗi don a ainihin wato sayi ƙura'arsu ko a sayi tunaninsu a shi tsari ne da yake tafiya akan me Allah yake so a yi me kuma Allah baya so a bashi sannan tsarin musulunci na shugabanci tsari ne da yake wato ba'idun anil al-istibdad abinda ake nufi da istibdad shine diktatoriya kama karya mutum ya kasa ya tsare ya kama ya murɗe ya danne wanda ya ga dama sai abin da ya ga dama zai a cikin ra'ayi ko cikin hukunci Allah ya ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka nemi shawararsa a cikin al'amari idan ka himmatu to kai tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu ƴan uwana ba zai taɓa yiwuwa ba dole mu musulmi mu sani cewa ba a rayuwa babu shugabanci dole sai an samu shugaba ko da daɗi ko ba daɗi ko ana son sa ko ba a son sa ba yanda za a yi a ce babu shugaba kwata-kwata da haka dole ne a rayuwa akwai shugabanci kowaye kuwa ba maganar cewa ko musulmi ko ba musulmi ba a'a an fi so a samu musulmi amma in ta kama ga musulmin ba su iya samarwa kansu dan uwansu ne shugabance su ba to dole fa ƙasa ba za ta zauna ba sai an samu wanda zai shugabanci mutane ko da ko ba musulmi ba ne dan zama ƙasa babu shugaba bala'insa ba zai lissahu ba shi tsarin shugabanci haka yake da haka ya rage ga ku musulmi a cikin tsarin da aka zo za a shugabance ku ko za a jagorance ku tunda an ba ku dama ku yi iya ƙoƙarin ku ku fitar da naku shi ma ya fito duniya ta gan shi ba zaɓe ake yi ba shi ma a zaɓe shi ko ku zaɓe shi to yayin da kuka zamanto kasalallu yayin da kuka zamanto dillalai yayin da kuka zamanto masu kwaɗayi ƴaƴan kaji a watsa muku cak-cak-cak-cak ku cinye ba kwa tunanin gobe ba kwa tunanin jibi gata ba kwa tunanin me zai zai dawo sai kuka ja baya kuka bari wasu suka yi gaba suka fi ku to shikenan sai kuma ku zauna ku tagumi ku jira abin da Allah ya yi amma kuma dole sai an samu shugaba ya rage naku ku kokari tunda su ne a cikin kogi kamun kifi ne mai rabo ke kamawa da ka ku iya kokari na ainihin wato fitowa ku motsa ala mustawa ta shugaban kasa daga shugaban kasa har kansila wajibi ne musulmi su fito ko a jama'ar su ko daidaikun su su nuna kishin su su samar da wanda zai jagorance su kuna kallo a fili ana gaya muku a fili an fada mun gani ana nunawa a kasar nan a coci ake bayanin yaya za a shugabanci kasar nan a coci ake fito ake bayanin ba a yadda ba kuma dole sai an sa wanda ba musulmi ba kowa ya gani ba wanda bai gani ba a kasar nan sun fada abin da suka ga dama sun yi duk abin da suka yi ga ku da yawa ga ku da masu kuɗi ga kasu ga ku da ƴan siyasa ga ku da kaza sai dai kuma ga ku da ƙarancin tsari da ƙarancin haɗin kai duk lokacin da musulmi ya zama bai da haɗin kai to wannan rashin haɗin kan ba ƙaramin bala'i zai jawo mai ba gashi dai kuna kallo muna ta jin wane ya sai tikitin shugaban ƙasa ne ma wane ya sai ina naka ina mutanen mu suna ina ina wanda suka yi ta cika mana titi da fastoci ina wanda kuna ina miliyan 100 ba ku da ita ne ku fito ku bayyana kanku rabo ne wanda Allah ya rubuta masa ya samu amma kun nuke kun koma gefe sai an zo an yi ba daidai ba mutum ya fito yana zage-zage yana cewa kaza kaza kuna ina kuna bacci Najeriya dai dole sai an yi shugabanci kuma a bisa wannan tsarin da kuna ganin sa ko kuna so ko ba kwa so ko da dadi ko ba dadi a hakan dai za a yi da haka ku shiga ku fito ku gyara ku zuciya ku tunani ku kishin al'umma ku kishin jama'ar ku don ku samu wannan dama da za ku taimaki al'umma ku kuma in kuka sake mulkin nan ya fita daga hannunku to sai abin da Allah ya yi Allahumma sallim Allahumma sallim mu dai muna ta addu'a Allah kawo lafiya da zaman lafiya Allah kwantar da hankali Allah kada ya mai da mu bayi a kasan mu yin ciki ku fito ku yi kishin al'umma ba kishin riki da ya ga ya cancanta ya fito Allah ya taimake shi kuma ku taimaki mutanen kirki ku taimaki al'umma ku da za su taimaka muku kada ku mayar da tsarin samar da shugabanci tsari ne na mai aka ba ku aljihunku ba za mu ci nasara ba ku yi ta mikin kuna tattaunawa ku samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa kada ku bar mu mu ci gaba da zama a cikin matsi da wahala da firgici da tsoro ba tare da kun kawo mana wani yanayi da za mu samu canji a shekarun nan masu zuwa ba wannan wajibi ne ku sani kuma da mutum ya koma gida ya zauna yana fushi ko ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi to shugabanci dai sai an yi shi wani ya ce la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wala sarata lahum ko wala sarata idza juhaluhum sadu wannan ɗaya daga cikin sifan shugaban da za a zaɓa tsarin shugabanci a musulunci shugaban da za a zaɓa ya kamata ya zama mai ilimi wayayye kar a zaɓi jahili kada kuma a zaɓi wawa jahil na farko dai malamai suka ce mutane ba su taɓa rayuwa ba fauda in an ce fauda shine rayuwar da babu shugaba yanzu ko ɗan ƙauye ne guda ɗaya babu shugaba ka ga ɓarnar da rayu ko local government ne idan babu shugaba ka ga ɓarnar da rayu to ba yanda za a yi al'umma su iya rayuwa ba su da shugaba la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu ba yanda za a yi mutane su rayu babu shugaba samar da shugaba samar da jagora dole ne dan yana da rukuni ne na samar da zaman lafiya a cikin al'umma in ba zaman lafiya ina za a je babu a haka din alalace ko mun lalacewa dole sai an samu wanda za a ce dai shine dai shugaban ko yaya sannan ya ce babu shugaba idan ya zama jahilai ko wawayen cikin mutane su suke shugabantarsu irin dolayen mutane da suke fitowa suna neman a shugabanci mutane kar a ba su dama dan zai zo ita dolancin ne da hutuncin gaba daya da aka a samu wanda yake wayayye kwarai kuwa mai basira wanda yake wato yana da rashin tsoro kuma ana son jarumi a shugaba ana so ya zama jarumi mai amana mai jarunta inna khaira manista ajartal qawiyyu al aminu mai karfi wanda in ya hau shugaban ko na shugaban kasa ko gwamna ko kansila ko sanata ko dan majalisa zai nuna cewa shi shugaba ne kujerar za ta yi aiki wannan sharadi ne duk wanda zai fito ya manna fasta ya ce a zabe shi ko sarauta ko siyasa kai ko shugaban kasuwa ne dole ya zama yana da wannan sifa ta amana da karfi ba wai wanda zai zauna sai yanda aka sarrafa shi ba a wannan rukuni ne mai muhimmanci ina gaya muku wannan dan kada ku yi kuskure a zaben da za ku yi haka malamai suka ce Allah musu rahama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cewa a tsari na musulunci yana bada labari yace inna bani isra'ila kanat tasusuhumul anbiya banu isra'ila ada annabawa ne shugabannin su ma'ana wanda suke shugabantan su annabawan su ne yace kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun duk lokacin da wani annabi ya rasu ko ya shude ya tafi sai Allah ya kawo wani annabin a bayan sa yace haka akai tai har aka zo kaina yace gani nan wala nabiyya ba'di ni kuma babu annabi bayana to me za a samu a bayan sa wa innahu sayakunu khulafa'a za a samu halifofi ne daga kan annabi an daina kawo shugaba annabi kenan ɗan uwa ina so ku gane tsarin jagorancin mutane ma a duniya gaba daya a hannun musulunci yake inna bani isra'ila kanat tasusuhumul anbiya bani isra'ila waɗanda suke shugabantar su annabawa ne ashe kaga rashin hankali ne gajeren tunani ne a rinka nesantar da musulunci da musulmai akan tsarin shugabanci wai sai a ce wai mai addini wai ba zai shiga ba to wa ya fi cancantan ya zo ya nemi shugabanci ya jagoranci mutane irin wanda ya san addini to amma me ya faru masu addini sun yi baya sun yi nukuli sun tsaya a gefe waɗanda suka san Allah su suka fi cancantan su jagoranci musulmi da wanda ma ba musulmi ba wallahi wanda ba musulmi ba sai ya fiwa wanda yake wallahi wanda yake musulmi sai ya fiwa wanda ba musulmi ba adalci dan shi yana tunanin kiyama akan duk abin da zai yana tunanin Allah zai tsaye da shi zai tambaye shi haka annabi ya shugabanci wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ya zauna a Madina ya kira Yahudawa yace ku zo mu zauna a rubuta constitution na zaman Madina da shugabancin da zamu yi muku suka faɗi kaza ya faɗi kaza aka rubuta aka sa hannu yace zan kiyaye muku kaza da kaza da kaza da kaza duk da shi ba musulmi bane kuma za ku kiyaye kaza 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 a daula duk da su ba musulmi bane duk wannan abun akwai shi a rubuce haka maganan ibadi maganan nesantar da wanda suka suke da ilimin addini ko suke da wayewar addini suke da ilimi guda biyu da na addini da na zamani a nesanta su akan tsarin shugabanci wannan kuskure ne kasa in aka zabi wanda ke jahili ne bai san Allah ba to dole ku aga jahilci a cikin sarautar sa da mulkin sa da jagorancin sa wannan wajibi ne muna kira musamman ga samari matasa wanda kuka waye yanzu kun yi karatun addini kun waye kun yi karatun zamani kun waye digirin ne kuna da shi NCE kuna da shi diploma kuna da shi ku fito ku nuna kwandin ku wani yazo yana tambaya na mallam ina so zan fito dan majalisa nace me kake jira nace ka fito ko da kura ne ka tayar mu gani sai shi zamu zauna mu zauna kawai muna kullun sai dai a bar mu a masallaci a munbari kwarai kuwa haka ake yi ko da mutum bai ce ba ka fito ka hargitsa gari yawa ka je ka ci bashi ka buga fasta ka yayyada ta gari a ganka a ce wannan ma fa da karfin sa kwarai kuwa maganar zama a gida mutane su kwanta a gida suna ta commenting a Facebook suna ta commenting a WhatsApp suna ta surutu suna mun daina wannan muna so samari matasa ku fito muna so a samar da wani canji a kasar nan ina so ku lura da wani yanzu ku duba tsarin shugabancin na kasar nan haka yake ta juyawa akan wasu ko ba kuma su ya su dai su din ne dai gaba daya ina matasa ina matasa ba za mu ga wani matashi kosashe lafiyayye wanda yake da kayan aiki mu ganshi fot ya fito saman nan yana nema shi ma mu taimaka masa wanda zai dai bishi kari da karfin tunaninsa bai da tsoro ga ilimi ga wayewa amma da ko mutumin da yayi essay ko ya kusa essay a ce wannan yare ne na matasa ina jin ciwo kware da gaske rashin ganin matasa a tadan nan ba za su fito ku nuna damar ku da kunjin ku ba idan ba haka ba wallahi alazim ba za mu samu abin nan ba wato zaka ga wasu abin da Allah zai sauye Allah sauye dan haka kun ga mutanen kirki kenan annabi ya ba mu labari mutanen kirki a da banu isra'ila kanat tasusuhumul anbiya annabawa ne suke shugabantar su kuma an zauna a lokacin za a ce babu musulmi ne babu wanda wai har ci bayan mu zo mu zauna har a zo ana mana gatsali a coci ana gaya mana wai magana a Najeriya muna Najeriya kuna ina ga kudi kun tara ga kadarori kun tara ga arziki kun tara ga dama kun samu ga kaza a fito kuma ku tsaya ku taimaki duk wani mutumin kirki mutumin arziki babu maganar wai wata jam'iyya babu ko wace jam'iyya mutumin kirki yazo a taimake shi mutum magana a makale wa wata jam'iyya guda ɗaya a ce sai ita a dauko rubabbe a magala mana a ce sai shi an daina yin wannan kwata kwata gaba daya idan sun zo suna shugabancin kowa yake da haka duk inda ku ga mutumin kirki ku yi kaura ku je ku jefa masa ku angiza shi ku tura shi ya tafi dai ya samu muku da gyara ko a wata jam'iyya ko sabuwa ce yanzu ta fito duk inda mutumin arziki ya fito da tsohuwar jam'iyya da sabuwar jam'iyya da dadaddiya da wanda ba ta dade ba da ta yau da ta gobe dukkan su mu me ya dame mu a Najeriya mu mun gaji mu mutanen kirki muke nema kawai ba wani wanda zai zo makala mana karfan kafa yazo ya dame mu ya ishe mu ba zai yi ba ina fatan kuna ganewa wayayyen dan siyasa wayayyen dan Najeriya wayayyen wanda ya san haƙƙin kansa ya san me abin da ya kamata yi kenan saboda a ko ina ana iya samun mutumin kirki tunda dai jam'iyyar ba ta gidan Annabi Muhammadu bace dukan su gaba daya babu wata jam'iyyar ta fito da gidan Annabi Muhammadu akwai ta babu da haka kawai lokaci ne zamani ne yanayi ne duk inda mutumin kirki yake ku zaɓi mutumin kirki ku taimake shi wannan sako ne ga matasa ya kamata ku kuma ku fito idan kai kokarin fitowa a wannan jam'iyyar ba su baka dama ba nemi wata ko ba a santa ba ka dai mata kura fito kai ake nema yanzu kai din ake so ina fatan kana fahimta ka fito Allah ya taimake ka ba sai wancin jam'iyya kaza ba za su yi ta maka kulle kulle da makirce 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 amma mutanen kirki da suke bayan ka suna maka addu'a insha Allahu Allah zai baka nasara da wannan ne zamu yayewa kanmu bakin ciki da damuwa da yake damun wallahi ina fatan yan uwana matasa su gane wannan karatu kun fahimci wannan manzo Allah ya ce za a samu khalifofi a bayana khulafa fa yaksurun za su yawaita sai sabai suka ce to me kake umarta mu yace fu bi bai'atil awwal fal awwal ku yi mubaya'a ku cika mubaya'ar wannan da yazo ku jagora ku bi shi wannan da yazo ku bi shi mu a musulunci jama'a duk wanda aka sanar cewa shine shugaba ko sarki me rawani ko dan siyasa ko shugaban tasha ko shugaban kasuwa ko shugaban manoma ko shugaban kaza indai aka ce wani shine to ku yi mubaya'a ku goyi bayan sa ku yi masa addu'a Allah ya taimake shi maganar zagi maganar la'anta maganar tsinuwa maganar sharri maganar kulle-kulle bata taso ba mun gaji da kulle-kulle a Najeriya kulle-kullen ba su mana amfanin komai ba wanda Allah ya rubuta masa shine to ku hada kai da shi ko da ba ku a jam'iyya daya ku hada kai da shi ku ci gwamnatin tare kar ku bashi ya cinye da shi shi kare ku tallafe shi ku karfafe shi me burin ku ya dauke ku aiki me burin ku ya muku aiki a gari me burin ku ya taimake talakawan ku me burin ku ya bude muku hanyoyin samun arziki me burin ku ya inganta muku noman ku da kiwon ku to cewa akai dole sai dan jam'iyya kaza shi zai wanda Allah ya ba wa kawai ku taimake shi idan mai sarauta ne mai mulki wanda Allah ya ba ku taimake shi ku yi masa mubaya ku girmama shi ku yi masa addu'a dan ba zai yi a rayu a gari babu shugaba ba zai taba yiwa ba kuma ina shaida muku sarakunan mu na gargajiya su ne fa suka fi kusa da talakawa su ne suka fi sanin halin da talaka yake ciki kuma su ne suke da sifa ta musulunci har yau har gobe za ku ga duk inda fada sarki take akwai masallaci haka ne kaga harkar islam ne sannan za ga duk inda fada sarki take za ga a cikin gari take wannan yake nuna me shi yana cikin mutane ne amma wancan ku ba mamaki aje ayi gidan gwamnati a wajen gari ina ba da ana fahimta a tura mai sojoji da yan sanda watakila ma sai shekara ma bai shigo cikin kobe sai inda kuke ba amma sarki ku duk yanda zai sai ya ratsa gari in zai fita Abuja sai ya ratsa gari in zai tafi gari kaza sai ya ratsa gari in zai kaza kuma dole ya fito sallar juma'a in yana gari ya ga talakawa amma wancan fa ba lalle ba in ma zai zo za a sa yan sanda da sojoji su kore ku saboda su ba sa zuwa wurin da yake mutane sun yawa kar a samu matsala ko ba ka bane ba to ina yin wannan magana ne saboda kada mu manta da kadarin waɗannan mutane da suke tare da mu sarakunan gargajiya suna da kima a wajen mu kuma su suka fi kusa da mu su ne muke zuwa gidansu mu yi kuka kai tsaye mu gaya musu ko da yake dai an rage musu ƙarfi an rage musu fawa tsarin mulkin demokradiya ya rage musu daraja ya rage musu fawa ya rage musu ƙarfi amma mu a wajen mu suna da ƙarfin su mu a wajen mu suna da power su mu a wajen mu suna da matsayin su dan haka kada mu manta da sarakunan mu na gargajiya da hakiman mu da dagatan mu da masu unguwannin mu dukan shugabanni ne jagorori ne kuma duk lokacin da aka ce ayi biyayya wa shugabanni to hadda waɗannan a ciki bal su ne ma asali dan su kaga mulkin su ba zuwa suke a zo a abilahi a jefa ƙura ayi kaza ayi kaza ba a'a in mutun ya hau kenan sai dai wani abin da Allah ya yi kuma sai dai in kuma ta guguwa ta tafi da shi Allah kare mu da karewarsa to wannan manzon Allah yace mu mubaya'a fu bi bai'atil awwal fal awwal yace wa atuhum haqqahum alladhi ja'alahu Allahu 'azza wa jalla lahum ku bawo shi wa gabannin ku hakkin da Allah ya dora musu duk musulmi ka bawo shugabanka hakkin sa koda ba musulmi bane menene hakkin da zaka bi shugaba shine kai mai da'a kar kai kama kariya kar kai ta'addanci kada ai aiki da kai wajen rusa gwamnatin wani ko suwa ne a shari'a tace ku ba su hakkin da Allah ya ba su yace fa inna Allah sa'iluhum amma sar'ahum ku sani fa shi wa gabanninku Allah sai ya tambaye su akan abin da ya ba su kiwo wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi kenan duk wani jagora ya sani akwai tambayoyin Allah akan sa daga nan ya ku yan uwana masu gani na da saurare na kusa ko nesa za ku gane cewa lalle ashe musulunci shine addinin da ya nuna tsananin buƙatuwar a samu shugabanci a samu shugaba wanda yake yasusuhum zai jagoranci mutane musamman akan tsarin Allah musamman akan shari'ar Allah in an samu dama in babu daman da za a shiga da shari'ar Allah gaba daya to ko kadan kadan ne ya kushewa gabanin musulmi ku dan shishigar saboda inda ku shigar da na musuluncin ba ma ai su wancan suna shigar da na arnanci yanzu ba da tsarin arnanci ake jagorancin mu ba ba sun shigar ba to ku me laifi dan kun zo naku kun dan shi shigar da na musuluncin koyaya wanda ba na Allah ba ma bai ji tsoron kowa ba ya shigar da shi ballantana kai da kake musulmi ne na Allah sai ka ji nauyin shigar da wani tsari da musulunci ya zo me yasa shugabannin mu ba sa zuwa suna karbo tarihin manya-manyan shugabanni na musulunci da suka jagoranci al'umma su copy blueprint din shugabancinsu wanda yau in Allah ya sa za mu buga misalin wani daga cikin manya-manyan shugabanni na musulunci da duniya gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba suka amfana suka ji daɗin mulkinsa da sarautarsa da haka me zai hana musulmi ku shiga da kishi me zai hana wanda zai nemi shugabanci shiga da kishi ya taimaki al'ummarsa kar ka ji tsoron kowa kada kai tunanin kowa wacce din da kake jin tsoronsa a can wurin ibadarsu a nan suke kulle-kullen wa za su zaba yanzu ku bincika ku ga waɗanda suka fito neman shugabannin ƙasa fasto guda nawa ne faɗa nake a Najeriya kowa ya ji wanda suka fito neman shugabannin ƙasa shugaban ƙasa a Najeriya fasto nawa ne a'a ashe akwai kishin addini a ciki to tambayan ku ne liman nawa ne ya fito shugaban kungiya muna da kungiyoyi a cikin musuluncin nan ko shugaban kungiya nawa aka tara mai miliyan 100 ya fito yace ne mai shugaban kasa yanzu idan ya fito ba za mu zabe shi ba wallahi za mu zabe shi to yaya akai kuka bari pastoci sune malaman kristoci a coci kamar masallacin su malaman su na masallacin su ko wurin ibadar su sun fito sun yanki tikiti to ina limamai ina malamai muna tsoro mun ja da ba wai sai wani kirista a nan Najeriya wai sai yazo saboda ya rena mana hankali yace wai wai wane wane yana so islamizing kaza to ga christianizing kuma gashi nan haka ne mana baki ne ba mu dashi gashi dai a fili kuna gani kuma mamaya shukur a fito ne a mamaye wurin alal aqalli an yi musulhu da su ku kuma kuna nan kuna kwance har waɗanda ake tsammanta musu suna da daman da za su iya tada kurar ma sun yi shiru har yanzu abin kado abin kado abin kado a fito me rabo Allah ibashi amma wannan komawa bayan da zaunawa a ƙasa wallahi ba zai kai mu ko ina ba kuma musamman matasa ku ne kuke da sauran shekaru da yawa a gaban ku ku ya kamata ku ji ciwo ku ji zafi ku yi kyakkyawan tunani dan haka ya ku yan uwana addinin musulunci shine addinin da ya kwadaitar samar da tsarin shugabanci ingantacce kuma tsari ne da yake yahmin nas yana kare mutane minal fitani wal ahwa'i daga dukkan fitina babu tsarin da yake hana samuwar fitina a cikin jagoranci da shugabanci sama da tsarin musulunci wallahi san zuciya fitina zubda jini kashe mutane da a ce an bi tsarin Allah da an zauna lafiya shi yasa Imam Ahmad Allah masa rahama Imam Ahli Sunnati wal Jamaa yace al fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amri an-nas yace yo ai babbar fitina a rayuwar mutane shine in ba su samu shugaba da zai tsaya akan al'amarin su ba ita ce babbar fitina yayin da kuka yi sakaci ba ku samu wani naku da za ku tura ya shugabance ku ba ko da dadi ko ba dadi wannan muguwar gaba ta jam'iyya kiyayya da fitina da ake ta yi ta kamata mu waye mu daina yin sa mu tsaya mu hada kanmu a can muna da wakilci a can muna da wakilci a can muna da wakilci mu ga yaya za mu yi lallaba mu tura mu samu wakilai a cikin mu amma mutum ya tsaya yana ta fada da wani dan uwansa garin ku daya addinin ku daya aqidar ku daya kaza din ku daya a wannan tsarin wallahi hatta wanda ba musulmi ba zaka zo ka hada kai da shi dan ka samu biyan wata bukata ka da kake so ka samu amma ya laifi addinin gaban siyasa kashe-kashen siyasa zubar da jini na siyasa tunanin daukan makami saboda in ba mu ci zabe ba ko kuma in mu dole sai mu a'a a bi tsari da duniya take bi da zaman lafiya wajen zaben wanda ya cancanta Allah ubangiji ya bashi shikenan a wurin Allah ya gama zaben shugaban kasar Najeriya a wurin Allah ya gama zaben gwamnatin Bauchi ya gama zaben gwamnatin Kano ya gama zaben gwamnatin Kaduna ya gama zaben gwamnatin Maiduguri ya gama zaben gwamnatin Ko'ina ku ne kawai yanzu kuke bata lokaci da mugun nufi da mugun tanadi akan me zakai tunanin zan kashewa ne ko zan konawa ne ko zan yi kaza in ba mu yi kaza ba sai mun yi kaza ko ana ha maza ko ana ha mata dole sai mun karbi mulki ko sai mun yi kaza wannan ba mu da bukatar sa a Najeriya ku bar mu da wahalar da muke ciki ku bar mu da jinin mu da ya zuzzube ku bar mu da tsadar da muke fama ku bar mu da matsin da muke ciki kar ku ja mana wani yaki da fitina a kasar nan da haka ina jan kunnen samari matasa kar wani saurayi matashi a Najeriya ya yadda ai amfani da shi wajen zaben nan wajen kashe-kashe ko zubar da jini ko kone-kone a'a za su zo su saka kai kone-kone in sun ci sun tafi Abuja ba za ka sake ganin su ba sai bayan shekara 4 kana nan kandas a makale a bushe yanda kake saboda kar wani ya zo ya rena maka hankali wai yanzu ne ya san kai kana da amfani yanzu ne za a kira ka miti yanzu ne aka san kana mutum shekaru 3 da suka wuce ba a san da kai ba yanzu ne wai kai mutum yanzu ne za a yi loading pastoci pasta da ake lika a kawo maka a baka dan abin da bai ishe ka cefane da kai da mahaifiyarka ba a sa ka aiki a baka makami a baka kwaya kar saurayi yadda da wannan kuma da ikon Allah za mu yi iya kokari wajen samar da zaman lafiya a cikin matasa dangane da harkar zabubbuka da za a zo a yi nan gaba insha Allah tabaraka wataala. Samari matasa suna bukatar wayewa, wallahi kar ku yadda wani ya sa ku kona garin ku, wallahi kada wani ku yadda ya sa ku kona wata rumfar zabe, wallahi kada ku bari wani ya sa ku kashe wani ko ku sari wani. Ku ce a'a, kar a yi da ku, in ba haka ba za ku kwanciki, za ku yi asara. Ya ku matasa, Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Mun sanya ku ku zama al'umma ɗaya tsaka tsakiya, ba wuce gona da iri, babu sakaci. Mu abinda aka ce mu tsaya a tsakiya, za ku zama shaidu ne akan mutane ranar tashi alkiyama, kuma annabi zai zamanto mai shaida akan ku. Addinin musulunci addini ne wanda yake dan tsakiya kenan. Hadhihi al-umma ummatun wasatiyya, al'umma ce wacce take ɗaya tsakiya kuma mai shaida ga sauran al'ummomi gabaki daya a cikin tsarin shugabanci da jagoranci gaba daya. Ana so ku zamanto ƴan tsakatsaki baina ahlil jahiliyyati, ku saba wa ƴan jahiliya, masu rayuwa ta jahiliya, waɗanda suke da ra'ayin cewa ayi fito na fito da shugabanci, mukhalafatu sultani kenan, wa adamul inqiyadi lahu, suna ɗauka wannan fadila ne rafi'a. ƴan jahiliya marasa addini wanda suna ganin cewa ai shugabancin ma ba za a yi ba, kawai kowaye ma shugaban a yaƙe shi, ai fada da shi, a ɗau makami, ai zub da jini. Kar ku zama cikin wannan dan sabawa abinda Allah ne yace a zo a ji shi. Akwai wanda suna ganin ka bi tsari ma na shugabancin, ai kaskanci ne, ai ci baya ne, ya kamata ka zama dan adawa kullun, ka wayi gari kai a bangaren ƴan adawa. Malamai suka ce as-sam'u wa ta'a wal inqiyad, yin da'a da bi da biyayya ga tsari na shugabanci, duk wanda Allah ya bashi ya zama shugaba, wallahi wannan shine musulunci. Ka kaskantar da kanka, ka kankan da kanka, ba naqsun bane fil rujula, ba wai yana nuna kai tawayayye bane ba, a kasancewan ka tsayayyen mutum namiji, ko kuma akan iliminka, ko kuma akan karamarka, a'a. Wasu daga cikin ahlul kitabi su kuma suna da wuce gona da iri akan tsarin shugabanci, kamar yadda malamai suka ce suna wuce gona da iri fi sam'i wa ta'a, din wajen biyayya da da'a da bi, hatta fi ma'siyatillah, a bi wai shugaba hatta a saban Allah. A'a, musulunci bai ce a yi wa shugaba biyayya akan saban Allah ba. Kaga dai an ce a bi shi, a girmama shi, a masa da'a, kada a saba masa. Amma da zarar shugaba ya umarci wani abu na saba Allah, to fala sam'a wala ta'a, anan kan ba za a bi shi ba, ba za kuma a yi masa da'a ba. Za a bi wanda ya fi shi, wanda ya halicce shi, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Za a yi wa annabi da'a saboda ya fi shi, ya fi shi matsayi. Duk wanda ya umarni da a saba wa Allah, to wannan ba a yi masa biyayya akan saban Allah, sai dai in yayi wa mutane tilas. Amma tawa'iyya da ra'ayin mutum yana so ya zo ya bi tsarin da za a sa shi ya saba wa Ubangiji, wannan ba tsari ne na musulunci ba. Kamar yadda ya zo a hadisin Adi bin Hatim At-Ta'i, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi, suratul tauba aya ta 31. Sai Adi yake cewa yau ai mu shugabannin mu kiristoci, ai mu ba bauta musu muke yi ba. Sai annabi ya ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu ko fatuharrimunahu, ba shugabannin ku suna bin abinda Allah ya halatta ce su kuma haramun bane? Allah ya halatta abu su kuma su haramta kuma ku bi su, ba kuma suna haramta abinda Allah ya halatta ba? Allah ya ce halal ne su kuma su haramta, su kawo tsarin da zai haramta kuma ku yi musu da'a? Yace bala. Manzo Allah ce to fatilka hiya ibadatuhum, ai wannan shine bautan. Ai to tsarin musulunci a shugabanci yana umartan shugabanni kada su tamfarin da addinin mutane, kada wani shugaba ya zo ya kafa wata dokar da ta saba wa abinda Allah ya ce, ya wajabtawa mutane su bi shi akan saban Allah, akan kafirci. Wannan musulunci bai yarda da wannan ba. Kenan shari'a ta ce a bi shugaba, a yi masa da'a, a girmama shi, a mutunta shi, amma shi kuma kada ya wuce ya shiga gonar Allah, dan gonar Allah tafi karfin shi a matsayin sa na dan Adam. Wannan yana da muhimmanci kware da gaske mu gane. Sannan kuma shi tsari na musulunci tsari ne wanda yake tsakatsaki, kamar yadda na gaya muku. Shi yasa aka yi mana bayani na sifar shugaba adali. Zan yi wannan magana ne saboda yanzu muna jajiberin waye zamu zaba. Ba lallai shugabannin da zamu zaba su zama suna da wannan sifofin ba, ko kuma waɗanda muka zaba su zama suna da wannan sifofin ba. Ko da an samu wani bangare wani an rasa, sai ai hakuri, illam yakun iblun famiza, idan babu dan raƙumi, ba a samu raƙumi ba, sai a samu dan akuya ai amfani da shi. Zamu faɗe su wani abin da zai yiwu, sai ka ce to alhamdulillah. Wanda kuma ba zai yiwu ba, sai ka hakura da shi, sai Allah ya baka dama. Ina fata ana fahimta. Abu na farko da musulmi ya kamata mu gane, a duk wani shugaba da zai shugabance mu, ko musulmi ko wanda ba musulmi ba, to dole ne ya zama yana kulawa da wasu hakukuwa na dan Adam. Wanda wannan abin da zamu faɗa, da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, yana da buƙatar a kiyaye fasa su. Sune malamai suke ce da su abdaruriyatul khams, wasu abubuwa na larura. Duk wani shugaba, ba saraki yake, a dan siyasa ne, a soja ne mai bindiga a hannunsa, ko mai katon takalmi, ko waye da sauransu, ko waye in dai shugaba ne, to dole ne ya shiga makaranta da za a gaya mai ga abin da ake bukata ya kiyaye. Allah ya sa 'yan siyasan mu da suke yankan fom sun san da waɗannan ka'idoji. Abu na farko shine, duk wanda zaka zaba ya kamata ya zamanto yana kula maka da hifzuddin, ya kiyaye ma addinin ka. Wallahi kar ka kuskura ka zabi wanda zai iya maka wasarere da addinin ka, ko ka taimaki wanda yake zai wulakanta maka addinin ka. Ka kula a cikin musulmi akwai su, a cikin wanda ba musulmi ba ma akwai su. Amma dai amanar Allah, musulmi ku gane, duk wanda za ku jefa ƙura'a, ku kwana da tashin cewa wannan mutumin in mun zaɓe shi ba zai wulakanta mana addini ba, wannan mutumin ba za a haɗa baki da shi a zagon ƙasar musulunci ba. Za a iya samu wanda ba musulmi ba, wataƙila ya kare maka addininka, kamar yadda Asan ba ga Najashi ba. Najashi ya kirista ne, ba musulmi ba ne, amma annabi ya yabe shi, yana shugabanci kuma annabi ya yabe shi. Sahabbai da za su yi hijira ma, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi wajen Najashi, ya ce sarki ne wanda baya barin ai zalunci kuma baya zalunci. Kenan zai iya yiwuwa wataƙila a samu wanda ba musulmi ba ne, amma wala Allah zai iya kiyaye maka. Zai iya yiwuwa kuma a samu wanda ba musulmin ba, kuma ka zaɓe shi ya zo yaƙe ka, ya hana ka addininka. Babu asarar da ta wuce mu zaɓi mutumin da zai zo ya yaƙe mu akan addininmu, ko a fili ko a ɓoye. Kuma ba za mu ɓoye ba fa, mu musulmi ne, kuma mu 'yan Najeriya ne, kuma muna da ƙura'a, kuma muna da 'yanci, kuma duk wanda zai shugabance mu, wallahi sai ya kare mana addininmu. Ba wani ɓoye-ɓoye. Kuma ko ya zo wajen ku gaya masa, ku ce addininmu shi ne grade 1, duk abin da zai taɓa mutuncin musulunci da musulmai, to ba za mu goyi baya ba, kuma ba za mu taimake ka akai ba. Wannan yana da muhimmanci musulmi ku gane, kuma amana ce a kanku. Suna nan za su yi ta bin ku gidajenku da garurrukanku da gurare. Yanzu hatta dan ɗauran aure ma duk zuwa suke, inda bai kamata su je ma duk zuwa suna zuwa, saboda suna nema, suna bukata. In sun zo ku kafa musu sanadi. Kuma daga cikin kurakuran da 'yan arewa suke yi akan tsarin shugabanci, yanzu idan ka je kudu, kafin wani shugaba ya zo musu, in zai zo, sai sun rubuta takaddu, ba shafi ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, dokoki da ka'idoji da alkawarorin da kayi alkawari zaka cika mana kafin mu zabe ka. A karanta masa, ya kada kai a dauka a rubuta, ya sa hannu, ya ce ya yadda, a ce ga takarda, je ka za mu taimake ka. Amma ku kuma fa, meye alkawarin ku, me zaka ba mu kafin zabe? La ilaha illallah, shame on us, shame on us, kunya akan mu. Zai ce these people are totally not serious. Baku da, you are not serious, you are just fighting for money. Kafin na zama shugaba kuna ce an baku kuɗi. Waɗancan da suka san me suke yi, su cewa suke yi, university nawa za ka gina mana, yaranmu nawa za ka ɗauka aiki, company nawa za ka mana, hannun jari nawa za ka bamu, kaza kaza nawa za ka bamu, minista nawa muke da shi, ambassador nawa muke da shi, kaza nawa muke da shi, dan majalisa nawa muke da shi, talata nawa muke da shi, ina kaza nawa muke da shi, harkan noma da shuka da kiwo me zaka yi mana? Malam intellectuals din su suke samu su musu rubutu na dukan zuciya da duk wanda zai zo ya nemi kujera ta siyasa ko gwamna ko shugaban kasa ko sanata ko dan majalisa sai an karanta masa an masa bayani. Amma mu banda mu muna so mu samu kungiyoyi a cikin mu yan arewa da za su farfado da wannan tunani. Duk wanda ya zo yana neman ƙuri'ar mu ko masallaci ko taron gidan sarki ko ina ne, a fito a yi bayani a ce ga abin da muke so ka kare mana, dan abin da ya shafi siyasa is based on interest, protection of interest. Which among by interest that is protecting? Mutane wa zaka kare mu? Kawai in zo in zabe ka dan ka bani miliyan biyu ka ce a raba mutane? Shikenan ka bani miliyan biyu ka saci miliyan dubu? Shiri ne saboda kai baka da wayo? Kudi? Siyasar kudi za ku yi? Saboda an rera muku tunani kawai a zo a watsa muku kudi kamar yayan kaji chak 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 kuncin ne a watsa wa kaza gero chak 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 tana ci a kame ta? Ku daina wannan ya ku yan Najeriya, ku yi siyasa mai manufa, ku tuno da meye larurar ku, meye buƙatar ku, me kuke so, meye ba a yi muku ba, ku ce shi za a yi. Kuma wannan wallahi ko kansila ne ya zo ya ce ku taimaka masa, ku ce wallahi me za ka yi mana? Kwarai kuwa. To wai ku gaya min me ya amfanin wanda ya haɗe mu komai ba, me ya amfanin shi? Wataƙila ko akwai wani kansila ne a nan ban sani ba. Shi ma yau tsautsayi ya biyo ta kansa kenan. Ai wanda su rinƙa zuwa wajen wa'azi yayi. Wannan ma muna addu'a Allah isan musu da shi, suna falansa suna ji. Ku canja tsarin siyasa, me za a mana, ba wai me za a mun ba. Yanzu wani yana faɗa irin wannan masu neman shugabanci, yace mutanen ku ba su da hankali, ba su da tunani. Yace za ka je wajen mutum babba kana neman goyon bayansa da mabiyansa, abinda zai fara maka magana matsalar kansa, shi kansa me za a bude masa na samun harkoki, amma baya tunanin al'ummarsa da jama'arsa. Yanzu irin wannan tunani da shi za mu ta tafiya a haka za mu samu gyara? To su can ba haka suke yi ba. Shi yasa za ka ga mutanensu suna musu aiki, wanda bai musu aiki ba kuma za ka ga da dutse ma suke koransa, duk da ba goyon bayan haka muke yi ba. Amma saboda su suna da manufa, me za ka yi? Kawai ka taimake ni in taimake ka. Ba za ka taimake ni ka zo ka yi min ƙarya da hayaniya ka yi watsa watsa ka tafi? A'a, an daina wannan, an daina yi. Allah ya sa muna ganewa. Kenan muna buƙatar mu samu alwasafiyya, wato zama na tsakatsaki a cikin wato tsari da ya kamata mu rayu. Kiyaye addini, kiyaye rayukan mutane. Dole shugaban da za a zaɓa ko wanda aka zaɓa ko wanda yake kan mulki yanzu, in na ce shugabanni ina nufin shugabanninmu na gargajiya na musulunci da kuma shugabanninmu na demokaradiyya, dole ina nufin su gabaki ɗaya. So ashe yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci kai da za ka zaɓi wani, ka zama kana da ƴanci, ya zama kana da haƙƙi, ya zama kana da tsari, ya zama kana da future, tunanin future gobenka da cibinka da gatarka. Ka kalli kannanka, ka kalli tattabakunnanka, ka kalli jikokinka. Ku tsaya ku yi tunani yanzu ƴaƴanmu da jikokinmu da tattabakunnanmu yaya za su iya rayuwa a Najeriya in ba a samu ingancin shugabanci ba? Rayukan mutane dole a tsare wa mutane rayukansu. Duk tsarin shugabancin da zai zo bai kula da rayukan mutane da ake zubarwa ba, to wallahi akwai matsala. Kuma duk wanda zai zo yana neman ku zaɓe shi baya maganar ya zai tsare muku rayukanku yanda ake wasarere da rayukan ɗan adam, ran ɗan adam a Najeriya. Wallahi dole wanda za ku zaɓa ya zama yana da kula da wannan ɓangare. Sannan mutunci, duk abin da ya shafi mutunci dole ne shugaba ya tsare wa al'ummarsa mutuncin su. Duk tsarin da za a kawo ya taɓa mutuncin mutane ko ya taɓa mutuncin mazanmu ko ya taɓa mana mutuncin matanmu, to wannan tsarin a yaƙi wannan tsarin, kuma a ce ba a son sa, kuma a ce ba a yarda da shi ba. yanzu kamar misali yanzu tsarin da ake tafiya matanmu iyayenmu kannanmu mata mu musulmi ne muna da addini suna zuwa su yi NYSC bautar ƙasa ka duba yawan mu a Najeriya amma har yanzu ba za a yi restricting addinin mu ba a cikin wannan tarin mace musulma budurwa sabon aure ta gama university a tura ta kudu za ta NYSC a sa ta sa gajeren wando muna zaune muna da tarin yawa muna ba da qur'a ba za mu yi magana akan wannan ko a majalisa ko wani ba ko a sa ta sa matsatsiyar shirt kirjinta a bayyane ko a hana ta saka hijabi ba za ta lullube fuskarta ba ba za ta ai ba za ta lullube kanta ba sai ta fidda gashinta ko sai ta fidda tsayici kuma a sa ta a cikin maza tana fareti da matsatsan wando namiji a bayanta namiji a gabanta a sa mace a tsakiya namiji a gaba namiji a baya wannan wani irin tsari ne wannan yanzu har yanzu mu kishi mu yanzu yawan mu a Najeriya yanzu ba za mu iya magana mu ce shi wa gabanin mu su canja mana wannan tsarin ba ko dai bisa da kulli ake yi mana ne ana so mu hana matan mu su je su karatu ko mugunta ake mana ne dan kar mu bar ƴaƴan mu mutuncin su kare ya tabu mu hana su da yawa da iyayen da wallahi suna hana ƴaƴan su je su karatu a jami'a dan kada su je su wannan service din ko in sun service din ko in sun gama jami'ar ba za su je su service din ba yanzu zaka iya auren matarka kana kishinta ta je shiga wannan layin su wadancan ba laifi bane a wajen su ba aibu bane a wajen su amma mu fa wannan meye amfanin shugabancin da shugabannin mu meye amfanin su me yasa ba za su taimaki al'ummar su akan to irin wannan nan critical issues ya kamata a rinka fitowa a gaya musu kuma abin mamaki zaga an dauki shekaru shugabannin wannan bangarori zaga musulmi ake sawa yanzu akwai laifin an ce dimmace musulma an bata dama ta sa hijabinta wacce take ba musulma ba mun ta so ta sa hijabinta ta rufe muna ganin sojoji yan sanda a America waɗanda suke musulmi ne suna soji suna yan sanda amma wallahi da hijabin su akan su wallahi tallahi malam an waye yanzu a duniya an ci gaba so irin waɗannan matsaloli da kuma abin da ya shafi bayar da rance da ake yi na kuɗaɗen gwamnati a sa mana ruwa mu musulmi ne muna da addini muna da abin da Allah ya ce mu yi kuma mu ƴan Najeriya ne muna buƙatar a bamu wannan rance da ake bayarwa na noma na kasuwanci na gina kamfanoni amma gwamnati ta cire mana kuɗin ruwan nan kuma a bamu tsarin da za mu amfana yanzu ba za mu yi fighting for wannan ba idan an kawo tsarin mu tabbatar mun raka tsarin lalle gwamnati ta tabbatar an yi shi ba wai kawai a fada a ce gashi za a yi amma ko yanzu abu ya gagare yiwa ba irin waɗannan abubuwan yanzu sai mu zo muna ganin a kawo naira miliyan 100,000 ana raba ta kana zuwa musulmi da an ce akwai intern sai ka da baya sai wani arni sai zo ya karbe ta wallahi tallahi abinda yake faruwa kenan yanzu ku je kuma ku buga misali kudaden da ake bayarwa interventions da ake bayarwa taimako da ake bayarwa na noma taimakon gina kamfani taimakon kasuwanci taimakon gina kaza akwai kudade da turawa suke aikowa har ma da kasashen musulunci suke aikowa har ma da kasashen kaza suke aikowa amma wallahi bincike ya nuna mana da yawan mu a Najeriya musulmi ba mu amfanuwa da wannan kudin saboda me akwai ruwa a ciki yanzu wannan ihun yawon zaben da ake ba za mu yi magana mu ce cire mana wannan ba ai mana waifin din sa ba mu ba mu da manufa kawai sai dai mu ce a ce a zaba ai ta tafiya ba wani abin da za ta taimaka mana da shi yanzu kai Allah ya taimake ka zaka je federal government ta baka naira miliyan 100,000 ka zo jama'a da ai zance ya kare wallahi tallahi kwa ya kori ne mai wa'azin nan da nake wa'azi mallan aka kuskura aka bani rancen naira miliyan 100,000 wallahi tallahi mallan in na rinka gina kamfanoni ina daukar mutane aiki ba sai ku gana canja mana wannan ko mana duk da ta dame ni ku amma me yasa ba zan karba ba ruwa ba zan zo lalata lahira na zan karbi duniya ba to irina irinka dawa suna nan muna da malam masu sha'awar kasuwanci masu sha'awar yin kamfanonin shinkafa kamfanonin taki kamfanonin biskit kamfanonin sabulu kamfanin kaza suna buƙatar wannan kuɗi a federal government amma wannan ruwan ba za su iya zuwa su karɓa ba yau in za ka je banki karɓi kuɗi za a baka bashi yan banki suna bin ka gida wallahi banki ƙaramin banki sai baka naira a nan ƙauye sai baka naira miliyan 200 amma matsalar kuɗin ruwan da za a ɗora maka sai ka shiga uku yanzu ba za a kawo mana tsarin da za a yi mana waibin din wannan ba duka wannan misali ne guda biyu nake baku wanda ya kamata mu a matsayin mu na musulmi duk wanda yazo zamu zabe shi to mu sa masa sai ya fitar mana da waɗannan abubuwan ya ba mu sauki in ba haka ba da dukkanin talaucin da yake arewa ya tafi wallahi a kudin nan zaka je kaga wallahi mutum guda ɗaya ba musulmi ba kamfanonin da yake da shi bare irgo ba saboda me majority kudin duk suke cinyewa mun yi bincike mun tarar da wallahi wasu kudaden da ake turo su a jihohin nan na arewa me da su ake yi saboda ba a karba to wani zai je karɓi kudin ruwa shikenan kawai an kawo mana wani tsari a daka ba mana shi kuma wannan tsarin kasuwanci na musuluncin nan muna da bankuna yanzu a Najeriya na musulunci muna da Jaiz Bank muna da Taj Bank ko ba haka bane muna da kaza suna da Windows suna iya regulating wannan tsarin kuma a duniya America da Ingila duk akwai bankunan nan na musulunci kai ana ma zuwa ai karatun tsarin kasuwanci da juya kuɗi na musulunci a America da Ingila this company is the safest tsarin gudanar da kuɗi wanda babu mu'amala da riba a ciki to wannan harkar riba tana daga cikin abin da ya kamata ƴan siyasa da za su zo su nemi shugabanci su yi kokari su gyara wa mutane wannan dan duk abin da zai iya taba mana mutuncin mu ko mutuncin addinin mu to kaga mu ba mu da riba akai anan na ba ku ne misali akwai abubuwa da yawa na kayan morewa rayuwa zamantakewa hanyoyi sun mutu babu ruwa a wasu garurrukan rijiyoyi babu su babu makarantu primary sun rushe secondary duk sun rushe da an kashe makarantun gwamnati sai na private duk gasu nan ga abubuwa ga ma jami'o'i nan yanzu ana ta yajin aiki ana kokarin zabe kuma jami'a gaba ɗaya ba a aiki har ma malaman jami'a sun yi zuciya sun ce ma ba za su shiga cikin zaben ba to wanda zai zo ya hau a riba shi a ce me zai yi akan magance irin waɗannan matsalolin saboda menene faith din shabab dinmu youth dinmu what is the faith of our youth me ya karshen su me yanzu asarar da yaran mu suka yi suna cikin jami'o'i ba sa zuwa an kara musu shekaru an kara musu suna zaune a gida criminality yayi yawa a ƙasa saboda duk yara suna cikin gida sata a hanya ta yawaita dauke a masallaci ya yawaita saboda duk ƴan jami'a duk sun dawo gida ba cewa ne ƴan jami'o'i su ne barayi ba amma zaman banda yayi yawa gaskiya ne wani yana zaune a jami'an ya dan rage ubansa nauyi da waye da sauransu al'amura sun yawaita matsi yayi yawa gari yayi matsi an matsi da yawa ga zafi da ake fama da shi kaga ya kamata a ce an koma jami'o'in nan an bude a cigaba da karatu to kaga duk wannan yana da cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu mai da hankali mu ƴan Najeriya mu san ina muka fuskanta kuma dole ne duk wanda zai shugabanci mu ya san fa mu wayayyu ne ba gidadawa ba ya san mun san me muke yi ba wai kawai mutum ya je ya gama tsarin sa a gida a ɗakin sa yanzu wani fa gwamnatin sa ba a ɗakin sa ake tsara mai gwamnatin sa zai gudanar da ita kai kana nan zaune kana nan banza baka san ma me ake ba kawai a gida an rubuta mai kawai tunanin ma an rubuta mai yadda zai kawai ka zo kai ihu ai hayaniya hayya kaza kaza da sauransu ka je ka zabe shi kai baka da manufa dole a sa manufa a ciki a kiyaye hankulan mutane kamar ya shugaba zai kiyaye mutane hankali duk abin da zai taba hankalin mutane harkar kwaya harkar shaye-shaye duk abin da zai taba hankalin mutane wajibi ne ga duk wani shugaba sarki yake ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa ko wani shugaba dai da aka tura shi matukar yana da dama akan mutane to sai yayi abin da zai kiyaye hankalin mutane mu yanzu muna da damuwa a Najeriya duk da cewa akwai kungiya da take kula da harkar kwaya da sufuri da kwaya NDLEA ko to amma akwai bukata a dada karfafa wannan kungiyar a dauki yara matasa aiki da yawa ku je ku zabi ƴan kwayan da kuke kama duk ku ba su ofa ku gani za su sha kwayar wallahi ba za su sha ba kuma za su kama muku ƴan kwayan da yawa ku hada da masu lafiyan duk ku dauke su ku ba su ofofi za su sha kwaya kana sha ba ka sa shi zai nemo muka dan kwaya ya zai sha kwaya tunda baka ba shi aiki ba dole zai sha kwaya ba to yanzu yana cikin larurar mu shine damuwar mu me yasa ba ai kokari a kiyaye mana wannan hankula na matasan mu ba Allah ya jarabe mu yau matan aure suna shan kwaya matan aure ya kuke zara mu ido ba haka bane in na fadi ba daidai ba ku tsaye da ni fa matan aure da kwaya kaji na fara magana kwaya kuma na fara toshewa ko kuma an je honi da Allah wala ku bani tishu ka gani da sauran aiki daga nan har karfe kaza yawa wannan masifa ta harkar kwaya a kasan nan wallahi yana daga cikin manya-manyan bala'o'i da suka addabe mu muna wayyo Allah mun shiga uku mun nasa inda zamu sa kanmu malam zaka ga magidanci da iyali da ƴaƴa yana da dangali da yake zuwa ya je shimfida taburma a wajen gari su yi ta busa wiwi da kwaya da giya ban sani ba ko a garin nan akwai ni dai na san wasu wurare akwai ko ma jama'a da akwai Allah ya yi muku muna ganin kun dan ku gabar-gabar kuke kun fi kusa da makka kun dan fi kusa da makka watakila ko tsoron Allah ya fi so dole ne shugaba da zai jagoranci mutane ya zo da wani tsari a rubuce a karance ya yi wa mutane bayani yaya zai yaƙi harkar kwaya da dilolin kwaya ba wai kullum a yi ta emphasizing a Najeriya a kan hukunta mai shan kwaya ba amma ba a hukunta dilan kwaya shi wanda yake shan kwayan nan ba sai an kawo masa ba kwayan nan fa a jirgi fa a ɗoro ta ba a ɗora ta a jirgi fa a auna ta ba ma'aikata a shigo da ita ba a zo a yi killarin ɗinta a shigo da ita ƙasa fa kwayan nan yara su je siyasan nan a zo a bi su gida da kulkin ɗan sanda ana dukansu ana kama su tilka izin kismatun biza wannan ya zama rabo na zalunci ku datse masu kawo kwayar duk wanda aka san dilan kwaya ne a ƙasar nan gwamnati ta kama shi ta tsau mataki a kansa ba wai ya zama yana da sanayya da manyan ma'aikata ba amma duk ana ta kama yara suna shan kwaya yayi kyau to amma ina masu kawo kwayar in kun kame su kun kai su gidan maza kun kara wa gwamnati nauyin ciyar da su da safe da rana da daddare sannan a can din ma in suka samu lalataccen ma'aikaci sai a hada baki da su a jefo musu ita ta katanga su dauka ko kuma a miko musu ita su sha kaga ba a samu biyan bukata ba gwamnati ta dauke ka aiki ta biya ka albashi ka kamo mata nauyi ka kai mata gidan kurkuku ta ci da shi da safe ta ci da shi da rana ta ci da shi da daddare a wata kuma ta biya maka albashi ina biyan bukata kuma ba aya ake koya masa ko hadisi ba da aka daure shi da zai nuna masa haramcin shan kwaya ajiye shi kawai ake ya ci kudin gwamnati to amma kuma ka bar mai kawo kwaya wani gari sun zo suna mun fatawa kwaya ta dame mu kaza 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 sai nace musu wai ina suke samun kwaya nan daga sama mala'iku suke turo ta suka ce alhaji wani yana sai da kwaya alhaji wani mai babbar riga yana sai da kwaya alhaji wani mai shagon chemist a wurinsa ana sayan kwaya alhaji wani shagon provision ne amma yana sai da kwaya alhaji wani shagon hatsi ne amma ana sai da kwaya duk sun san alhazan da suke kawo kwayar nace su yan sandan ko su jami'an da suke kama masu yan kwaya ba san wannan mutanen suka ce malam an san su kai dai Allah ya sauke kawai bayanin daga nan ya tsaya to ba za a taba daina shan kwaya a Najeriya ba samari kwakwalen su rinka lalacewa ba matukar gwamnati bata dau mataki akan dilolin kwaya ba sannan yana daga cikin hakkin mu bai kamata a samu haukata ba a cikin mu duk yanda za a tsare hankalin mu kada mu zama mahaukata to a tsare yanzu wani tsabar frustration da wahalar rayuwa sai kama hauka wani yana tafiya a mashin ina tafiya da wani yaro na muna cikin mota sai yana ta akin banzo akin hurdu ku kungu yana ta fara yana taka a babur yake ba zai kamar zai fadi sai yaro yace baba kaga wannan yana ta fada nace yale shi yanayi ne da ake ciki sai addu'a yanzu wannan kana kuskurewa da ka dan taba shi ka dan ashir zai maka malam mutum yana tafiya shi kadai zaka ga yana raba hanya baya duba hanya saboda me ya samu tabuwar damuwa kenan duk abin da zai kawo dan adam damuwa har ya sosa masa tunaninsa da kwakwalwarsa ya kamata a kare masa shi wani matsin rayuwa ya sa wani matarsa aka kai asibiti bai da kudin kai ta asibiti wani mugun bashi ake bansa ba zai iya biya ba wani ubansa ya yi ritaya hawan jini ciwon siga ciwon kafa tsohuwarsa ciwon ciki ciwon kwalsa ba sa aikin komai shi ma baya aikin komai ga yara yan mata guda shida kowa ta cika ta kambama tana jiran aure ko baya aiki dan Allah wannan mutumin ya zo yana surutu a hanya ya yi laifi to yana ba
yanzu wannan ƴan matan ba san babu ba yanzu da uwarsa da ubansa zai ji wajen daukan nauyin su ko kuma da wannan ƴan matan da aka tara masa aka ce sai ya aurar da su wani aka ce kai kana nan har yanzu ba kai aure ba yace kai banda kai banza bane ba ni aure har yanzu ba wajibi bane a kaina ni in na mutu ban yi aure ba Allah bai tambaye ni ba me ya faru yace ina da ƴan mata a gaba na yara kanni na wajen guda bakwai ban aurar da su bane aure zan yi yace ni tunanin aure ba bane sai na shigar da su sun tafi sannan ni yanzu ne munawa wallahi yayi tunani wallahi yayi gaskiya yaushe zaka zo kana soyayya da wata karamar yarinya irin kanwarka alhali ga kanwarka tana layi tana jiran a kaita samu ka shigar da su maza kai musu gado kai musu katifa kai musu kaza ka aurar da su sannan ka zo ka nemi taka ka darje daga karshe daka da Allah duk abin da zai kawo kiyaye hankalin mutane a kiyaye ina kira ga samari matasa masu harkar kwaya billahi alazim ya kamata ku sani duk mai shan kwaya ba zai albarka ba kuma wallahi totals wato total disqualifying rayuwarka kake idan kana shan kwaya ko magidanci ko mai aure ko yaro matashi ko yarinya ko mata aure matukar kuka jarabu da harkar kwaya to lalacewa ku tazo a rayuwarku kun cuci ƴaƴanku kun cuci iyayenku kun cuci kanku dan kwaya bai taba yin albarka ba kuma baya kudinsa hannunsa baya albarka zubewa yake haka akwai abun kunya yanayin da ake ciki yaranmu mai kun su mai da hankali shiga jami'a su yi karatu mai kun su mai da hankali su je su yi noma mai kun su mai da hankali shiga kasuwa mai kun su mai da hankali su kama sanayoyi da ayyuka ga su nan muna gani na sanayoyi ba ma zuwa mu yi sai dai mu bar wasu baki su shigo su mamaye mana sanayoyi a garinmu mu yaranmu ba abin da suka iya sai shan kwaya da satar takalmi a masallaci daga shan kwaya sai kaga ya zo ta masallaci duk ɗan kwayan da ka gan shi a masallaci to galiban ba tsoron Allah ya kawo shi ba takalmi zai ɗauka sai wanda Allah ya kare da sace wayoyin mutane ana caji a masallaci to kaga yanzu wannan kwayar da aka shigo muku da ita garinku kaga an addabe ku an hana yayanku karatu a jami'a an hana yayanku zuwa secondary su karatu don duk ɗan kwaya ko secondary baya iya gamawa kuma in ya gama ma ba zai ci ba kaga ashe wani shiri ne aka yi na alalata muku matasanku duk inda aka je aka kama barayi sun tsallaka gida sun yi sata sun tsare lungu suna karban waya daga ƙarshe zaka ga suna shan kwaya amma wannan karatun ku tambayi ƴan sanda su za su gaya muku galibin an kama barawa sai an fara binciken sai yana shan kwaya ko ba shi sai ga yana shan kwaya ashe da gangan ake kawo mana kwayan nan ana sayar mana dan haka hukumomi da jagorori sarakuna da dagatai da hakimai da kansiloli da ƴan majalisu na jiha da ciyamomi na local government da gwamnoni wallahi wajibi ne akan ku yi kokari ku tsare tunanin yaranku matasanku dangane da yada kwaya da kuma masu shigo musu da kwayan gari ya kamata kowane gari a yi kungiya a ga wai mutum nawa ne suke kawo kwayan nan garin ya kamata bari kuwa su waye ne suke kawo kwayan yaya za ka hana bera sata a ɗakinka ka ajiye masa daddawa in kana so ka ɓoye daddawar ko ka kai ta inda ake ajiye ta amma an ba da dama wasu har bashin banki suke ci su je su zama diloli na kwaya su shigo mana gari su lalata mana gari ana kallon su suna gina manyan gidaje ana kallon su suna auren jajayen mata ana kallon su suna tafiya umra da kudin kwaya ana kallon su suna kaza sai kuma a zo ana ta cewa gari ya lalace yara kwaya suke sha yara kaza suke yara kaza suke idan ƴan kwaya suka yawa a gari anan ake samun ƴan fashi Allah da yawa daga cikin ƴan fashi daga da makami wallahi daga kwaya suka fara idan ƴan kwaya suka yawa a gari daga nan ne ake samun mata karuwai yara karuwai ku ana magana karuwanci ku kuna daukan karuwanci irin na da yanzu karuwanci wani iyazu billah karuwanci da yara suke a cikin gidajen iyayen suke karuwanci da wannan abu suke karuwanci wallahi yarinya tana zaune gidanka ka turka ta kana ciyar da ita kana shayar da ita tana karuwanci mun bincika mun tabbatar da akwai yaran da ba a saduwa da su sai an ba su kwaya sun sha mun bincika mun tarar da akwai yara ƴan matan da samarin da suke zuwa hira wurin su da zance su suka koya musu shan kwaya to kaga kaga sharrin kwaya yana na so ko koda ba danka ne yake sha ba to zai zo ya nemi yarka zai zo koya yarka mun bincika mun tarar da yara yan kwaya guda biyu a makaranta kafin a shekara sun samu abokane 25 mashaya kwaya kaga illar barin kwaya a gari ko wani ya zo yayi sune da yarinya ya mata ciki tana kuka ba sani ba me ya faru daga zance ya zo yana shafa ta yana kaza sai zo ya bata wata kwayar kwayar akwai ta minti kwayar akwai wanda za a fesa malam kwayar akwai wanda za ta zo kamar a cikin kwalba take kamar lemo take malam akwai giya yanzu da ka san kwalban lemo haka take yan kanana ta kai dura mata shayi gama zuna da ita kuma a ranar ya mata ciki kuma ta dauki cikin ya aka yi ai wani ne bani yanzu yau dinnan aka yi min fatawa wata irin fatawa da ta bani tsoro yara ne aka samu guda uku a wata jiha a kwance duk sun an dauka sun mutu kwanan su uku suna bacci ba su tashi ba kwana uku ashe wai akwai wata kwayar da ake sha sai a kwana uku hudu ba a farka ba tsautsayi ya kama daya a cikin su an murgina an dauka ya mutu aka je aka binne shi kwarai kuwa da aka binne shi sai daga baya waɗancan da suka farka wai suke ba da labari ba fa mutuwa wane yayi ba kwaya muka sha aka yi maza aka tafi kabarin aka bude kabarin aka ga ya faffasa likafanin ya yayyaga shi amma ya mutu zafin kabari ya kashe shi dun tukunyar ya faffasa ta yayi yanda zai yunkura ya fita ba zai iya ba ya mutu to ni dalilin da yasa aka mun wannan fatawar ba wai akan shan kwayan aka mun ba wai waɗannan mutane da liman da ya salla jana'izan nan da mamu wai sai sun yi kafara wai sun yi kisan kai almuhim yanzu ya koma tasa lalacewa har ta kai ga haka lalacewa yanzu mala in ka je gari fa sai ka ji ana cewa wance budurwa ce yar kwaya ce wance budurwa ce yar kwaya ce wance budurwa ce yar kwaya ce wallahi yau a kasar Hausa anan arewa abin da ake kenan hatta kai ga matan aure matar wane wallahi tana shan giya matar wane wallahi abu ya take yau wani ya dawo gidansa yana a gidansa matar sa tana bubude mai baki kamar mahaukaciya a sha kwaya ta sha bai sani ba yayi sakaci ta hadu da kawaye masu shan kwaya sun koya mata shan kwaya matan aure suna shan kwaya yanzu bai kamata mu tsaya mu yaki akan harkar kwayan nan ba ko wannan gwamnati ta kare mana ba a taimaka mana ba so yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi da kuma kiyaye dukiya sata kwata-kwata bai kamata gwamnati ta bari ai sata ba duk satar da aka yi wallahi sai Allah ya tambayi kowane shugaba ne yaya aka yi kabari baka tsare dukiyar mutane ba kabari barayi suka yawa a jihar ka ya aka yi kabari barayi suka yawa a local government ɗinka to wani kokari kai na rage yawan barayin me hanyar rage barayi a kai su makaranta me hanyar rage barayi a sama musu aiki me hanyar rage barayi da samar da security shine a sama musu sana'o'i me hanyar rage barayi a tura yara gona a ba su jari su sayi taki su yi noma amma duk wannan abun babu su ba dole a samu barayi da yawa ba ku daina barin menene ake cewa a bar jaki a dakitaiki ga sababin duk lalacewar da kaga yaro matashi yayi wallahi akwai sababi illa nadiran a cikin su kadan da ba annawadir la yuhkam alaiha abu nadiri ba a yi hukunci a kansa yawanci yanayi ne yake lalata yaran nan a azumin nan na je gidajen kurkuku ziyara mun je musu wa'azi da kai musu tallafi da taimako na tattauna da wasu inmates da kuma shugabannin su wani dan shugaban gidan kurkuku yana mun bayani yace malam ba duka yaran nan ne mutanen banza ba, malan yara ne matasa gabaki ɗayan su in shekara 17, 18, 19, 20, 21 maza matasa, kuma wallahi majority su musulmi ne. Wannan an yanke kunnansa, wannan an sare masa nan, wannan hannunsa a guda, wannan yana dingishi, wannan yana kaza, wannan idansa gwalagwala, wannan ya baki kirin ya kone kamar gawayi, wannan kaza. Yawancinsu yanayi yasa suka shiga wurin nan, sata, fashi, makami, kidnapping, kamawa ne, wadda sauransu. In kai hira da shega yana Hawaii, wani an kama shi, ka san dalilin da yasa aka kama shi? Abincin da zai ci ne sata. Babu abinci a gidansu, da uwarsa da ubansa da yara, ƴan mata da matasa, shi ne mai ɗaukan nauyin gidan, bai da aiki, bai da sana'a. Da aka yi samu shinkafan wani ya ɗauke, kaga wannan da lokacin mulkin Sayyidina Umar ne, na rantse da Allah ba za a kama shi ba. Dan a lokacin Umar ya bada doka, lokacin Amr Ramada, shekarar da aka yi wata mugun yunwa, yace duk wanda aka kama ya ɗauki abinci a gonar wani ko rumbun wani, kar a yanke mai hannu, a kyale shi, saboda shekara ce da ake cikin yunwa. Ba ina goyon bayan ka ɗauki kayan da ba naka ba, ba haka ba ne, amma ina so in gane, wato in sanar da mutane nauyin waɗanda za ku zaɓa, ku tabbatar za su yi muku adireshin wannan matsaloli, su rage wannan zaman talauci da matasa suke yi da zaman banza. Kuma duk wanda aka naɗa shi ya zama shugaba fa, wallahi akwai aiki a kansa, ba ana zo ana maka murna ba, wallahi akwai aiki, wallahi tallahi akwai aiki, dan sai an tambayi mutum. Umar ibn Abdul Aziz, zan yi bayani akan Umar ibn Abdul Aziz. Shugaba ne daga cikin manya-manyan shugabanni na musulunci da ake kafa hujja ko dalili da irin tsarin shugabanci da tsarin mulkinsa, Allah ya masa rahama. Al-Khalifatu Zahid Ashaj Bani Umayya, أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. عمر ابن عبد العزيز بابنس عبد العزيز كاكنس شيني مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. يناسكم من يمن شواغ بني جاغوروري كما الخلفاء الراشدين، يناسك كاون دبيئة شوغباني. Ina fatan shugabanninmu da jagororinmu su ji tarihin Umar ibn Abdul Aziz da tsarin shugabancinsa, don su samarwa da mutane sa'ida da kwanciyar hankali a tsarin mulkinsu. Kuma ina kira hatta wanda ba musulmi ba ya saurari, ya kuma binciki yaya tsarin mulkin Umar ibn Abdul Aziz ya kasance, don ya samu nasara a cikin tsarin mulkinsa. Mutum ne mai hankali, mutum ne mai yawan shiru, mutum ne wanda ana ce da shi jayyidu siyasa, ya iya siyasa. A shekun da ɗin ba an yi siyasa, me siyasa daga sasa ya susu siyasatan ne, jagoranci, shugabanci, ya iya siyasa. Harisun alal adli, yana da kwaɗayin adalci, ga ilimi da Allah ya bashi, ga fiqhu, ga zaka'i, basira, ga fahimta. Shi yasa nace muku duk shugaban da za ku zaɓa ya kamata ya zama yana da wayewa, yana da fahimta, yana da basira, yana da zaka'i. A cikin maganganunsa za ka rinka ganin ilimi, za ka rinka ganin wato akwai hangen nesa. Amma ku matsalar ku mantawa kuke, wanda duk ya baku shi za ku zaɓa. Ina jaddada muku, duk wanda ya kuskura ya zaɓi wawan mutum, to zai ga wauta wallahi. Ilimi dole ne mu samu ilimi. Kuma boss mu a matsayinmu na musulmi, mai addini da wanda ya karanta addini da wanda ya san zamani, idan kuna yin haka shine zai sa duk wanda zai zo ya nemi shugabanci a cikinku sai ya je ya yi ilimin addini. Dan me? Saboda sai shugabanci musulmi da wanda ba musulmi ba, da ilimin musuluncin nan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi dama ya gane adalci da zai wa al'umma, ya yi wa wanda ba musulmi ba adalci. Yanzu kaga wannan an ce yana da zaka'i, yana da retentive memory, yana da sharp brain, shugaba ne. Kuma a mulkinsa an samu wannan, ga hangen nesa, na dukan bilhaki, ga furici da gaskiya. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama ya zo ya shugabanci mutane ya yi mulki ya zama gwamna a Madina a watan Rabiul Awwal shekara ta 87 bayan hijirar annabi wanda Khalifa Al-Walid ibn Abdul Malik shi ya bashi gwamnan Madina Al-Madinatul Munawwara dai da muka sani wannan Umar ibn Abdul Aziz jikan Umar ibn Al-Khattab zuriyar gidan Umar ibn Khattab da ya bashi shugabancin Madina sai ya kara masa Taif a shekara ta 91 bayan hijira ya karbi mulki shekara ta 87 da ya kai shekara 91 aka ga kwarewar sa da gogewar sa sai aka kara masa aka ce ya zama kuma yana kula da Taif gaba daya ita ma wata jiha ce daga nan ya zama wali sara waliyan alal hijaz kenan ya zama matsayin sa yafi na gwamna amma ka bar abun mamaki da aka nada Umar aka bashi shugabancin Madinan nan ko aka bashi shugabancin garurukan nan sai ce yana sharuda ka duba mu ne muke kafa musu sharadi amma shi da aka bashi tunda Allah ya sa gaba sai ce yana da sharuda yace na farko dai a bashi dama zai yi mu'amala zai aiki a cikin mutane da gaskiya da adalci a gaya wa mutane in suna so in zama gwamnan su to ni fa zan yi adalci wala yazlimu ahadan kuma wala yajuru ala ahad zan karbi duk hakkin wani da aka karba wallahi sai na kwato shi a hannun komin girman mutum kun yadda suka ce mun yadda yace kuma duk wanda na kama ya ci kudin baitul mali min huquqi baitul mali to fa zan karba ya ga wanda ya nada shi ka yadda zan yi kamfani da karfin mulki in karbi kudin da aka dauka na gwamnati kaga wannan yake nuna dole shugaban da za a zaba ya zama yana da power yana iya aiki da kujerar yana motsa kujerar yayi amfani da veto din shi da dama da yake da ita ya hukunta mai laifi ba wai ya zuma mai laifi ido ya kyale shi ba yace kuma na yadda wannan zai sa a rage abin da ni ake bani ma na daga cikin dukiyar mutanen Madina abu na biyu yace ina so a bani dama zan je nayi aikin hajji dan ban taba yin aikin hajji ba Allahu akbar lokacin da aka nada Umar ibn Abdul Aziz shekara 87 bai taba yin aikin hajji ba yace yana so ya je aikin hajji bai yi aikin hajji ba abu na uku yace yana so zai ware wani albashi al-ata da zai rinka bawa mutane a Madina mabukata wanda suke cikin talauci kaga ashe hakkin talakawa ne a rinka sama musu abin da za su rinka rayuwa da shi a sama musu ayyuka a sama musu sana'o'i da za su rinka juya kudi a inganta musu noma da zai yi taimakon su dan kada a samu sace-sace da kuma dauke-dauke Al-Walid yace na yadda da wannan sharuda gabaki daya Umar ibn Abdul Aziz ya kama aiki mutane suka kama farin ciki da ainihin wato wannan mulki nasa to amma da yazo yace to ba ni kadai zan yi mulkin ba ku ji abun mamaki ina wannan magana ne saboda duk wanda za a zabe su nan gaba su zama shugabanni to kada mutum ya ce shi kadai zai mulkin nan dole sai ya nemi wanda za su taimaka masa tun yanzu kana campaign ka zabi su waye za su taimaka maka masu amana masu gaskiya masu tsoron Allah ba yan sandama barayi yan wawura ba in ka je ka tattara mutanen banza a gindinka to tabbas in baka ci sa'a ba ko dai su mai da kai kai ma mutumin banza ko kuma su hana ka kai mutumin kirki su hana ka aiki da haka yace ga waɗanda zan zaba nan da su ne za mu yi wannan gwamnati gaba daya ya zaba Urwa ibn Zubair Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham Abubakar ibn Sulaiman ibn Abi Khaisama Sulaiman ibn Yasar Al-Qasim ibn Muhammad Salim ibn Abdullah ibn Umar dan gidan Abdullah ibn Umar da dan uwansa Abdullah ibn Umar da kuma Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a da Kharija ibn Zaid ibn Sabit wadannan mutane guda goma sune yan cabinet din gwamnatin Umar ibn Abdul Aziz ga sunan sun zo bayan ya zabe su ga abin da ya faru suka zo suka zauna a wajensa ya tashi ya miƙe ya kama musu huduba yace na kira ku a wannan gwamnati tawa ba dan wani abu ba dan in gaya muku za ku yi aikin lada Allah zai ba ku lada ya kamata duk shugaba ya gaya waɗanda za su taimake shi su rinka sa Allah a cikin tsarin mulkin su da shugabancin su. Yace kuma watakununa fihi awanan alal haqq, ku zamanto masu taimako na akan gaskiya. Yace ni ba zan yanke hukunci akan wani abu ba, dole sai kun bani shawara, sai kuma kun yarda da abin. Fa in ra'aytum ahadan yata'adda, in kun ga wani yana yin zalunci ko yana wuce gona da iri, ko kuma wani ma'aikaci na yana yin zalunci, ko kuma akwai haƙƙinsa, to na hada ku da Allah, ku yi kokari ku bi duk hanyar da za ku yi ku isan mun da sako don kwace haƙƙinsa a wurin wanda ya karba. Kaga kenan yana daga cikin haƙƙin mutanakawa akan shugabansu, yayi kokari ya karban musu haƙƙinsu da aka kwata. Idan an yi wa mutane sata, gwamnati ta bi ta kwato wannan dukiya ta mayar musu, ba wai a saki mashin ɗinka a kai shi police station, kuma a saki balawan kuma ba a saki mashin ɗin ba. Haka nan ba daidai ba ne. Mutum ya zo a yi masa sata sai ya kwammace da sun sulhunta da balawan tun a lungun gidansu, ya karbi babur ɗinsa. Wallahi kuwa a zo idan aka kai ma abin hawanka police station, sai ka yi ta zirga-zirgar bala'i, sai ka kama ƙafa. Wallahi in ba sa'a ba, in barawan ya fi ka gata, sai ya riga ka fita kai ta zurfi. Wannan wani irin abu ne? Ko mutum ya zalunce ka, ka je in ba ka yi sa'a ba, reshe ya juye da mijiya, ya zama shi wanda ya zalunce ka ya kubuta, kai kuma kana nan ana ta kame-kame akan lamarinka, sai ka cika takarda, sai ka duba ka ga wani, ai ta maka waya ana kiranka ana neman ka. Wannan wani irin tsari ne wannan? Dole mu ji tsoron Allah, mu sa Allah a cikin ayyukan da muke yi. Me laifi ya zo ya wuce ya bada wani abu ya dunkule a mota, ya dauko kayan laifi, ya dauko kayan barna, ya miƙa hannu a dunkule a karba a sara masa a Najeriya kenan, a sara mai laifi kararab kakab kap ya wuce. Amma fa mai laifi ne? Ku hakuri, ku hakuri, ku hakuri, mu gaya mutane gaskiya wallahi. Amma kai da kake da gaskiya, wallahi in kai wasa sai a tsaye da kai minti 20 minti 30. Me yasa baka bada kuɗi ba? Kuma za a gaya maka ko ka bar kuka ga wulakanci. Dama na ce aya fakan bagam, fakan bagam, bagam a gigi ta ka tukunna, saboda baka yi alama ba. Wani ko yana zuwa dama daga nan zuwa yana magana ya dunkule ya sake aka karba aka tsara mai ya wuce. Wannan tsarin sai an canja shi, don ku tsari ne na zalunci, na cutar talaka, na cutar wanda yake bai da hali, bai da iko. Yace ku taimake ni akan wannan. Yace kuma ku zo mu rinka yin shawara. Sannan yace ku ne kuke da cancantar ku yanke ra'ayin ayi ko kada ayi. Sannan kuma ku zamanto kuna mun bincike akan ma'aikatana. Sannan kuma dole ne ku kula da adalci da riƙon amana. Sannan kuma duk lokacin da aka buƙace ku, to ku zo dukan ku ko kuma na ɓangaren ku. Yace ko da wani ɓangare ne ya zo za mu yanke hukunci a gwamnatinmu. Wannan yake nuna cewa yana aiki da tsarin, wato idan a cikin waɗanda ya zaɓa wani majority suka zo, za su yi hukunci ko da saura ba su zo ba. Wannan duk tsari na mutum na ainihin wato duniya ana gudanar da shi. Ya kafa musu doka, ku rinka kawo min buƙatun mutane, ba wai yana musu faɗa su daina kawo buƙatun mutane ba. Yace a'a, wanda ba zai iya zuwa wajena ba ni a matsayina na gwamna, to ku karɓo buƙatarsu, ku gaya min in biya buƙatar ku kai masa. Sannan ku taimake ni akan alkhairi, kada ku taimaka min na sharri. Sannan ku nuna min duk inda alkhairi ahtadi ilaihi yake, in je in nemo shi. Sannan a nan gwamnati na, kar wani ya zo ya zagi wani a gabana, ko wani ya zo ya gibar wani a gabana, ko wani ya zo ya taɓa wani yana sukansa, ba a yi a gwamnati na. Ka duba malam gwamnati Umar ibn Abdulaziz, doka ce ya hana, yace kar a kawo masa maganar wani, aiki kawai za a yi. Sannan kuma kar wani ya shiga cikin abinda bai shafe shi ba. Yace ni shugabanku ne, abinda na gayyace ku ku zo mu yi, wanda bai shafe ku ba in kun ga nayi, kar wani ya shiga min cikin sha'anina. Yace usikum bi taqwallah, na yi muku wasiya da jin tsoron Allah, saboda duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa da tanisa Allah, Allah zai kiyaye masa al'amuransa na duniya gabaki daya. Yace ku yi aiki wa lahiraku, saboda duk wanda ya aiki da lahirarsa akan lahira, Allah zai isan masa al'amuransa na duniya. Yace ku gyara waslihu sara'irakum, ku gyara sirrinku, Allah zai gyara muku zahirinku. Sannan kuma ku yawaita ambaton mutuwa, ya ku yan majalisata, ya ku sanatocina, ya ku gwamnonina, ya ku kazaɗina, ku yawaita ambatan mutuwa. Yanzu kaga wadannan mutane da za a rinka tara musu malamai suna gaya musu wannan ai da za a samu sauki sauki ko, amma su ba a kiran mutuwa a gaban su saboda harkar ba ta mutuwa bace. Amma wannan din kuma shine dole ga mutumin da yake musulmi mai imani, in ana so yayi wani abu sai an tunatar da shi Allah, sai an tunatar da shi mutuwa. Yace wa ahsinul isti'dad qabla an yanzila bikum, ku kyautata tanadi wa mutuwa kafin mutuwa ta riske ku. Yace fa innahu hadimul lazzati, mutuwa ita ce mai rugurguza jin dadi na mulki da sarauta. Na so a ce akwai sauran lokaci mu gaya muku yanda ya gudanar da mulkinsa da gwamnatinsa, wanda waɗannan abubuwa shi ya kamata da sarakunanmu da dakatanmu da hakimanmu da kansulolinmu da 'yan majalisanmu da gwamnoninmu da shugabannin ƙasarmu, abinda ya kamata a karantar da su kenan, a ba su kyakkyawan koyarwa na musulunci, su gane kyawawan ɗabi'u da adalcin musulunci a cikin gudanar da mulki da tsari. Don haka da ƙarshe, saboda yanayi na lokaci, ina so in ce da ku zan dakata a nan. Insha Allahu ta'ala in mun samu dama wata rana ma ƙara salati a wani wuri, amma lallai ina kira ga samari ku kula da abubuwa kamar haka. Na farko, wannan harkar zaɓe da take fuskantar mu, ku fito ku shiga ciki dumo-dumo, duk wanda yake da dama ya yadda shi mutumin kirki ne zai taimaki al'umma, kai ya ji tsoron talauci ko wani abu ya fito ya nemi taimakon Allah. Akwai wanda sun fito ba su da shi, Allah ya taimaka musu. Ku mutane mabiya, ku nemo ku zaƙulo mutanen kirki da koda ba su da kuɗin fam, don Allah ku sai musu fam ku tura su gaba ku taimaka musu. A gari, a garin duka a samu wannan bajintar. Akwai mutanen da sun yi bokon, sun san addini, suna da wayewa, amma laifin su ba su da kuɗi. Ku nemo su, ku sai musu fam, kuma ku yi mobilizing, ku yi musu campaign, ku ce ku campaign ɗinku na fi sabilillahi ne kawai, wani mutumin kirki ne kuma dan Allah kuke so a zaɓe shi. Ku sha mamaki, in kun zo ƙura'arsu ku raka ku kasa ku tsare, sai an faɗi saƙo kun ji, ku yi masa dogon layi ku zaɓe shi. Mu canja tsarin siyasar kuɗin nan, shi ne sirrin da zai sa mu samu shugabanni nagartattu ingantattu. Bincike ya tabbatar mana a wannan tsari na zaɓe da ake zuwa, wannan zaɓen 2023, akwai mutane da yawa na kirki sun fito amma ba su da kuɗi. Don Allah kada talauci su sa ku kore su, ku dafa musu, kada in sun zo ku ce su ba ku kuɗi, ku zaɓe su don Allah. Halin mutum ya tsirantar da shi, in mutumin banza ya zo ya ba da kuɗi sadaka ce ya ba ku, ba za a hana ka karɓar sadaka ba. Karɓi sadakarka ka soke ka sa a aljihu, ka je ka ce baranka in ka zo zaɓa ka zaɓi da gwarai, tunda ba roƙarsa kai ba, shi ya zo ya ɗauka ya baka, ya baka babur, ya baka mota, ya baka ɗan sahu, ya baka kuɗin kashewa, ya baka kaza da sauransu, kuma ƙazami ne. Kai ka zo ka bani, ni ban ce ka bani ba, ka zo ka ba shi kenan, zan je cafane na shi kenan. In ka zo zaɓa kuma ka zaɓi mutumin kirki. Ku canja wannan tsari na cewa wai attajiran cikinmu dole su za su shugabance mu. Wannan abin ban sani ba ko 'yan uwa suna gane ni ko ba sa ganewa. Kada mu ne da siyasan nan sai kana da kuɗi. In mutum bai da kuɗi, mu neman masa kuɗin, mu yi karo-karo, attajiranmu su taimaka, a tsaye masa fam, a tura shi, a agaza masa. Wani yana nan yana zaune, yana da wayo, yana da basira, yana da ƙwarewa, yana da tsoron Allah, yana da kishin al'ummarsa, amma bai da kuɗin da zai saifan, bai da kuɗin da zai kaza, bai da kuɗin kaza. Wani ya zo ya same ni ya ce wallahi tallahi malam kayana gaba ɗaya na karab-katab na zo na saifan, na ce ba komai Allah zai maka. Ya ce to ai yanzu ba ni da kuɗin kiliyarin, ba ni da kuɗin kaza, ba ni da kuɗin zai ba mutane. Na ce ka je ka Allah zai taimake ka, ka je duk inda za a yi taron ka je ka tsaya ka sa babban rigar ka ce eh mu ne mu ma da mu za a yi. Wai kuwa Allah zai kawo maka. In an samu mutumin kirki na ƙwarai ya taimaka masa, da yawa daga cikinsu wasu masu kuɗi suke sponsorin ɗinsu, in sun gama su biya su. Me yasa za mu ƙyale mutanen kirki a ƙasa? Ba za mu taimaki mutanen kirki ba, wallahi malam. Tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila, dan Najeriya ƙarya yake ba zai faɗi gaskiya ba wallahi akwai mutanen ƙwarai da sun cancanta a zabe su amma laifin su ba su da kuɗi kuke koran su kuma dole ku girba abin da kuka kuka karba duk wanda aka dauka aka bashi ya soke ya hau yayi ihu zaka zo kai kuka kuma daga baya shine gaskiyar magana ya kamata su wanda za su zaba za a zaba su san cewa muna da wannan wayewar to sai mu kawo sanity sai mu kawo tsarki sai mu kawo gyara a cikin tsarin shugabancin nan gaba duk wanda ba na kware ba ma ba zai zo ya nema ba da basarake mai rawani da kansila da waye duk wanda ba na kware ba ba zai ma tinkara ba saboda ya san shi bai da capacity da zai zo ya tsaya a wannan to amma in ba mu gyara ba haka za mu yi ta maimaitawa mutanen kirkin su yi ta baya a ji a dauko muku wani ma zuwa zai je yana can wata kasar ma ba ku a tare ma da shi bai ma san matsalar ku ba tunda yana da kuɗi kawai da ya zo ya ba da kuɗi ya muku yayyafi sai sai a zaɓe sai ya wuce kawai zai ta gana muku azaba amma ga wanda suke raye da ku sun san halin da kuke ciki suna da dukkan cancanta amma ba ku zaɓe su ba abu na biyu shine ina kira ga 'yan uwana samari matasa kun ga wannan siyasa ta 2023 wallahi malam sun ciza mata yatsa suna nan sun shirya mata ko ayi a rai ko a mace to mu kuma mu ce wallahi a rai za a yi ba mutuwa kuma da lafiya za a yi duk wani mai mugun nufi mu karyata shi malam samari matasa ku ne makamashin hura wutar rigimar kar ku yadda a yi rigima da ku a ko'ina kuwa duk wanda ya zo muku da hayaniya ya ce a je a hayaniya a kashe wani a sari wani a zubar da jini a ƙone-ƙone ku ce a'a mu yanzu mun gane siyasar mu ta 2023 siyasa ce salima ganima amila za mu yi ta cikin zaman lafiya kuma za mu dage mu taimaki mutumin kirki kar ku yadda a sa ku ƙona garurrukanku kar ku yadda a sa ku ƙona jihohinku kar ku yadda a sa ku tada hayaniya da zubar da jini duk wanda ya kashe wani akan dalilin zaɓe wallahi ba za ka iya biya jininsa a wajen Allah ba wallahi kar ka yadda ka kashe wani kar ka yadda wani ya baka makami ko ka tsare hanya ko ka tsare wani kar ka yadda a barancin shekarun da suka gabata akwai wanda fitowa ya kawai fassarsa aka gani ya fara yi da daddare aka tura aka je aka yanka shi wallahi ya fito kawai yana neman wata kujera ne saboda an san wannan mutumin matukar ya fito ba wani wanda ya isa ya zo ya ja da shi zai cinye Qur'an nan tatatas har da gari ka san me suka mai sai aka tura mutanen banza da daddare sai suka yanka suka kashe shi to yanzu ma ku tsare mutanen ku na kwarai kuma ina kira ga duk wanda yake neman wata kujera yayi taka tsantsan ba ko ina zaka shiga ba ba ko ina zaka je ba ba da ko da waye zaka rufe kofa ba ba kaza ba kuma ku rinka yi kuna canja gida ai kwarai da gaske ka kula saboda kana da tsada da baka fito ba yanzu ka fito kana da muhimmanci kasa ce da komai yana iya faruwa da haka ku ku bawa kanku security da kan kanku sannan masoyanku su ba ku security da kan kansu wallahi ba a yi laifi ba mutumin kirki da ya fito yake nema a je a kwana a gidansa ana tsare shi wallahi ba a yi laifi ba saboda akwai mutanen banzan da su kuma ba sa so su bari na kware su shiga so kar ku yadda a yi ta'addanci da ku kar a yi zub da jini mu dai fatan mu a zauna lafiya kuma a al'amura cikin kwanciyar hankali kuma duk wannan abubuwan da ake zage-zage a gidajen rediyo manna fassoci na rashin mutunci da zagin wane a manna wannan a yage na wannan a'a duk wanda ya zo ya manna nasa a bar masa a bar shi ma da wahalar asarar kuɗin fasta amma me yasa za ku yage masa ku bar masa nasa ku manna naku in ya riga ku zuwa wuri ku je ku manna inda wani zai gani amma akan yage fasta mun samu kes wani ya liƙe fasta ya tura wani ya tura yaransa sun yace ku yage garin su ne a garin su ne mana daga nan sai aka kama fada wannan yan daba su yaki wannan kafin a rabu an kashe mutum kaza saboda fasta ta bakin titi akan fasta kare fastar wani gunki kun yi fada ko matasa kuna kare hoto kun yi kashe-kashe da jininku wannan wani irin kidahumanci ne da rashin wayewa wannan su kuma 'yan siyasa daga ƙarshe ku ji tsoron Allah ku nemi mulki a wajen Allah dan adam baya ba da mulki sai Allah ku gaya wa Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair banda tsafi banda zubar da jini banda yanka jakuna banda binne dabbobi da ransu banda kashe-kashe, ku nema a wajen Allah, ku yi tawakkali ga Allah, sai Allah ya baku. Shuwagabanni fa Allah ya riga ya gama zaba, wataƙila kai ne, wataƙila ba kai bane. Da haka idan an zabu ba kai ba, karkata da hayaniya, kai haƙuri da asarar kuɗin da kai, in ka kyautata niyya wataƙila ka samu lada. In kuma ka kyautata niyya ba, ba komai, ka taimaki ƴan uwanka sun ci abinci ta dalilin ka, motocin da ka raba saje su yi musu fenti su rinka mota haya da shi, baburan da ka ba su sa rinka tafiya gona su je su yi noma, ko ba ka bane ba. Wannan ita ce wasiyata ga mutanen jama'are da mutanen Najeriya gaba daya. Allah Ubangiji ya ba mu dacewa, Allah ya sa mana albarka, Allah kuma ya taimake mu. Barin dakata a nan, dan naga ku kuna tsoron dare kwarai da gaske, ba ku iya yin latta har akai 12 dare, da na karasa muku, da na ba ku wani labari mai daɗi. Ana akai ta mun wani kulle-kulle, ana tugo takardu, sai ka ce daga gidan asibiti na fito, wai duk wai jin tsaya ne gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, wa bi hadha al-qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.